Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
Ukraine ta yi kira ga kasashen duniya da su dauki matakan gaggawa don kana Russia ci gaba da mamaye da take musu. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku da zai zabi ɗaya daga cikin su wajen cike gurbi a kotun kolin kasar. Kasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun majalisar ɗinkin duniya da ta yi watsi da yunkurin da kasar Myanmar ke yi na neman a koyi karar da Gambia ta shiga kan zarginta da aikata kisan kiyaci a kan al'ummar Rohingya.
Kanun labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa kallo ya koma kan kasar Russia a daidai lokacin take yunkurin shiga koma mai kasar Ukraine.
Gaskiya a halin yanzu ita Russia kuma shiga da kasar sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amurka kamar hannun da hannun sake ci a tsarin garin Bacha.
Haka kuma za ku ji cewa majalisar dokokin Najeriya ta yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin kiyarin fuska.
A yanzu da na samu a kan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da ƴancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma ƙasar da ta tallafa ma ƴan uwanta mata.
Bayan rahoton da muke ɗauke da su sannan kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdul ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai ɗaya don kare kasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Russia. Yayin wani taron majalisar ɗinkin duniya Dmitry Kuleba ya ce burin Russia ba shi ne ta tsaya a kan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa Russia ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya. Lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi. A ranar Litinin shugaban Russia Vladimir Putin wanda ya tura dakaru 150 kan iyakar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alƙali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Childs da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakatariyar yaɗa labarai a fadar ta White House Psaki ta ƙi cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen ukun, amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Russia da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi a kan wasu kamfanoni da ke samar da kuɗaɗe ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami a kan iyakokin makwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da mayaka tabbatar malin Amurkan ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin Saudiya da sauran ƙawayen Amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin Biden za ta ɗauka. Jami'an gwamnatin Amurka sun zanta da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa. Yayin da rikicin Ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma ƙarancin man a kasuwar duniya. Takunkuman sun ta'allaka ne a kan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci, waɗanda gwamnatin Amurka ta ce suna fasa ƙoron man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin Gabas ta Tsakiya da Asiya da Afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na Houthi kuɗaɗe. a shekarar 2014 mayakan na Houthi suka karbe sana babban birnin kasar ta Yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan kasashen Larabawa. Wata gamayyar Dakaru da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015 matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kadan Muhammadu ya sake da adalla labarai. Kafin nan a daidai lokacin da Amurka da sauran kasashen duniya suka zuba ido tare da fara sanyawa kasar Rasha takunkumin da ake gani zai haifar da kuma baya ga tattalin arzikin ta. A yunkurin ta na shiga kasar Ukraine. Sai dai ita Rasha ta kare kanta ne da cewa ta amince da cin gashin yankunan Donetsk da Luhansk waɗanda suka nemi taimakon ta don yakar sojojin Ukraine. Kan wannan batu ne tattauna da Dr. Nasir Damowa dan asalin Najeriya mazaunin Amurka kuma mai fashin baki.
Ita Rasha har yanzu ta kallon Ukraine a matsayin wani bangare na kasar ta da ya balle. Sunanta na ainihin Ukraine abin da ke nuni da Rashanci kamar na bangare.
Wato kamar wani bangaren Rasha ne kenan.
Eh kamar wani bangaren Rasha ne. So tun wannan rubutun tun lokacin da tarayyar ta Rasha ta rubuci Ukraine ta samu kallewa. Tun sannan abin da ya musu ainihin Rasha da.
Wato tun rubujewa Soviet Union kenan wannan kungiyar ta Soviet Union.
Eh tun wannan rubujewa din ba ta abin da ya mara Rasha da musamman shi Vladimir Putin. Inda abin ya kafa musu shugaban shirin shi ne da yukucin da yanyi suna sun shiga a cikin ajallar wannan kungiyar
tsaro ta NATO?
Eh, so a kan wannan shi kasance shugaban shirin sun gani idan aka ce aka sasa wato an kawo musu faɗa haka ban gida ne. Cikin gidansu shi ne to shi ne abin yake kawo don baron su tsakanin su da kuma har duniya baki.
Man Nasir, ganin cewa yanzu Rasha ta matsa ta saka wato ta bita ko ina ta saka sojojinta a wato a iyakata da Ukraine kuma ana ganin cewar tabbas wannan kamar tamkar mamaya ce nan ya kasashen yamma suke kallon wannan abu da ke faruwa.
To gaskiya a halin yanzu ita Rasha da kuma shi Vladimir Putin sun zama ma kasashen yamma na Turai da kuma Amerika kamar anan da Hausa ke cewa karan garin bakin shi wannan matakin da dauka na yin sa sojoji a bangaren da suke neman wariya daga Ukraine. Eh, so ai abin da ya nuna ya ce wai ya sa sun don tsaron kariya ta waɗannan mayakan daga sojojin Ukraine. To kaga wannan bai zama mamaya ba. Vladimir Putin wanda matakin da ke dauka ba wai ainihin so yake mamaye a Ukraine ya ba don da sun zai yi wuya saboda akasarin mutanen Ukraine ba su son wannan. So ko da ta shigo gaskiya abin zai kawo musu rashin jituwa. Amma abin da abin so shine ta shiga cikin NATO.
Ganin cewar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO da sauran kasashe sun fito sun nuna rashin jin daɗin su har sun fara kakaba takunkumi akan tattalin arzikin Rasha. Shin kana ganin hakan daidai ne da suka yi?
To, daidai ne don rashin yin wani abu zai sa ita Rasha ta wuce wuri. Sannan kuma zai nuna masu musamman waɗannan ƙasashen suna kasa akwai abin da siyasa ne. Idan wanda ke mulki waɗannan ƙasashen kamar musamman na Amerika in ba su ɗauki wani mataki ba to lallai za su samu matsala wajen mutanen su na nan gida. Kamar a wurin zaɓe haka da sauransu za a ɗauki cewa ba su da kare Amerika.
Duk da takunkumin da aka saka ita ƙasar Ukraine na ganin cewar ƙasashen yamma ba su fito sun taimaka mata yadda ya kamata ba ga wannan mamaye da take fuskanta.
To shi ne mutum na kaga abin ta koma musu kamar ƙaran garba saboda Rasha tana rawani ga fagen siyasar duniya musamman wajen tattalin arziki tunda kaga su ne major producers ne na energy na game mai haka da
wato makamashi.
Makamashi eh kuma kasashen Turai musamman sun dogara ga Rasha wajen samun waɗannan abin nan.
To da ƙarshe Man Nasir, wannan dambarwa tsakanin Rasha da Ukraine baka ganin za ta iya kaiwa ga shafar sauran sassan duniya wato ka tamkar an ɗau hanyar zuwa yaƙin duniya na uku kenan?
Eh to
wayan tsamani zai kai wannan ba don kun shi ke shiga da me put ban wai yana so a yi yaki ne tsakanin shi da waɗannan kasashe amma yana so ya nuna ƙayyin shi ne a wannan yankin da kuma sirrin kasashen da ke cikin NATO don ya nuna musu cewa yana da hakin hada a ciki
Dr. Nasir Damo kenan kan batun rikicin Russia da Ukraine. Hadin zuri kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hambu dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban hukumar zatarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar Afirka. Von der Leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a Dakar babban birnin Senegal tare da haɗin gwiwar shugaban ƙasar Macky Sall ziyarar babbar jami'ar ta kungiyar tarayyar Turai a yammacin Afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da kungiyar ta EU da ta tarayyar Afirka ta EU suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa ita dai Senegal ita ce take rike da shugabancin kungiyar tarayyar ta Afirka ta EU wannan shirin tallafi da kungiyar ta EU za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira Global Gateway wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027 kasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun majalisar ɗinkin duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da kasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kiyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye A shekarar 2019 Gambia ta shigar da Myanmar ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ tana mai cewa dakarun Myanmar din sun kare dokar 1948 wacce ta haramta kisan kiyashi inda suka farwa al'ummar Rohingya a shekarar 2017 su dai dakarun Myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar Rakhine bayan wani hari da mayakan Rohingya suka kai ana dai zargin jami'an tsaron na Myanmar da laifukan yin fyaɗe kisa da kona dubban gidaje lamarin da ya tilasta musulmai yan Rohingya 730 tserewa zuwa Bangladesh da ke muktaka da kasar wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa lalle an aikata kisan kiyashi a lokacin farmakin zariya ya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da kasar ta Myanmar ta shigar inda ta nemi da ayi watsi da karar
Lalo kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da rahoton sassan da ta yi wa gyaran fuska a kundin tsarin mulkin kasar. Sassan da aka yi wa gyaran sun kai 55 amma waɗanda suka fi ɗaukar hankali su ne na ba da ƴanci ga ƙananan hukumomi da ke a kujeru 111 ga mata don a zaɓe su a majalisar ƙasar wani abin da ya sa urgen shugaban ƙasa Aisha Buhari yin tattaki zuwa zauren majalisar wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana wannan rahoton
A wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar kasa guda biyu wato da na dattawa da na wakilai ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin kasar ne inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi musamman ma fannin da ya kebewa mata kujera ɗaya a kowace jiha tare da ta 'yan majalisar wakilai guda biyu abin da ya sanya su dokin sanin cewa sun dade suna neman ƙari na mukamin siyasa da a yanzu kashi uku kacal suke shi a majalisar dokokin kasar bayan Aisha Buhari ta fito daga zauren majalisar dattawan ne ga bayanin da ta yi a turanci
We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings concerning the 35 affirmative action about women and special additional seats for women in the National Assembly
Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar musamman ma bangaren da aka ware domin mata tace ta ji dadi kwarai da wannan nasara da aka samu ita kuwa Professor Joy Ezeyelo ɗaya cikin matan da suka dade suna fafutuka tun taron mata na Beijing da suka nemi a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu
milestone in terms of women's struggle especially women's struggle for greater representation
anan Professor Joy Ezeyelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya domin mun dade muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999 idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar kasa ai ci gaba ne sosai domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin 100 na mata a majalisar dokokin Najeriya ita ma yar gwagwarmayar siyasa a binnin tarayyar Abuja Balaraba Muhammad tace ta ji dadin wannan nasara da mata suka samu
a yanzu da na samu akan cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yancin da zata fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma kasar da ta tallafa ma yan uwanta mata ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki daya ni kuma abin da nake so in bada shara shine duk matan da ta san zata iya fitowa ba tsoro mu kuma insha Allah in dai muna rayuwa zamu mara mata baya
daya cikin ƴaƴan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara Ahmed Babakaita ya karin haske akan irin aikin da majalisar ta yi
muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kuskurima da aka yi cikin kundin tsarin mulki shine dan ta cimma abu uku ko hudu na farko wanda yake kowane muhimmanci shine ya kasance abinda in Najeriya suka zaba shi aka ba su na biyu ya kasance zabe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen Najeriya za su yi darshi na uku ita warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zabe in an je zaurin kotun shari'a na hudu ya kasance an kara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance su ne suke da wuka da nama suke iya dora ka bisa kujera suke iya sauke ka
an dade ana cece ku ce da nuna yar yatsa akan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya abinda ya sanya yake fuskantar gyare-gyare Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina Dauda ana sararin sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a cikin mutar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da kusan minti 18 na dare yanzu kuma lokacin da zan koma gefe Aliyar Giras Abdu ta shigo mana da shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba Ku da ma tambaya nike da Ku da ma tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalin na lafiya Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin kananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kudin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu.
Sheikh Muhajjadina, menene yasa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida din ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza
da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiya ta uba ce kuma wannan tarbiyar da ta zama ta uba abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani dan karamin dan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana daukan sabtin 10,000 ko 15,000 a wata yana da ƴaƴa sama da 20 wani ba shi da abin da zai rike wannan yara ya mace ko zaki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro dan shekara 7, 8, 9, 10 ki ga yaro dan karame makota yake shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma dan idan ije yi wannan ko ya ɗau ruwa ije tallanfe wata ko ije yi wani abin wani yaro karami zaki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba muna zauna akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara 8 ba ya je wani gida a wata unguwa a Kano da yaje gidan iya gwangwan abu yi magana ya ce akwai kwalaba a kawo musu ya da yaji shiru matar gidan ta shiga ban daki kawai ta dora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu ya fito sai ga dan matan ya zo shiga sai suka haɗe a tsoro aka kace ba aka zo aka dauko naro gabaki daya shekar yaron takwas aka dauko naro aka zo nuna gidan su tire sai suka ce dagun yan sanda suka yi shi amma sun fasa su zo su yi iyayen sa wannan to uban abda muka binkita uban yana da mata uku yana da yaya 21 uban kuma
sun fi karfin shi
aikin kamfani yake yi wannan yaron inji uwar a ta dai dan daddake shi uwar da telefon ta ce wannan yaron abin da yake zuwa yayi abin da ya za 300 ko 4 ko 500 a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya tawo musu da shi uban ko zuwa waye daya yana gida guda biyu suna gidan daya kama mata daya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴan su biyu tace sai musu wata bima bai zo ba
saboda ka ƴaƴan ta babu tarbiya
ya mahaifa ya ban mata yace tashin nan tace tashin hankalin sa a kira shi a ce kyar din yaran nan yaran ba karatu ga kuma ɗan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karɓi kuɗin auren da aka kada sa rana ya je ya kashe bai sai kai daki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man magana bikin sai fada a kansa da ita to dan ka uba wannan abu ya samo asali daga gida bai ga ta iyaye suna haifin yara saboda kiwo ne Allah ya baka kiyo ne Allah ya bayar kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin ƴaƴan su to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi ƴaƴa baka sanya zakai tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to ta yaya zaka gaya wa ɗanka ya ji baka yi duk wani nauyi na rayuwa baka dauke mai ba haka uya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba baka dauke wa yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma yanda ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da shirin su uba baya iya yi da uwa dole ajiya za a samu tabarbare wannan tarbiya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai kashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addaba al'umma gaba daya
ba da sabarin dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu dadi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu dadi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karbi kudin fansa kuma a kashe wayannan yaran to menene mafita
mafita shine kifi daga kai yake fara rubewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin Najeriya dole su tashi sai akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara kanana Child Rights Act gwamnatin Arewa sun yi kire da muzu sun ki sa hannu
me yasa ba za su sa hannun ba
sun ki sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zabi
kwarai da gaske
su ma suna amfana da lalata da suke tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke kara gurbatar da tarbiyya saboda ɗan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa din
me yasa ya koya musu dadin kuɗi
ba kamin wannan siyasa din me yasa abubuwa ba su lalace haka ba me yasa ba mu ganin rabbe gwana kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin ƴan siyasa ke amfani da su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hawo sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su rika yi abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan
ko ya daye sai dan wani ya kai a yanka
dan siyasa su
bayan an bada kudin fansa
an yi wannan doka har yanzu sun ki sa mata hannu a arewa sun ki sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a kasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsar da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da ƴan siyasa ƴaƴansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu surce na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi ne nata ne ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba muddin iyaye kuma ba su take ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara din da aka binna kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankaso yaya da tututur ka rika kwasa su kana watsa su ga al'umma al'umma ba za su gyara maka tarbiyar yara ba haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka kiyo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su malaman addini kuma ku juya maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna sai an gyara tarbiyyar al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba ma san ma'ana auren ba ba a san ake da auren ba ba a san menene muhimmancin ba to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara iyaye kuma a dawo da al'ada ta da al'ada ta da ce yadda yake danka dana ne dana danka ne kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabta da kowane amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli dandan makwabcinka a zamanin da ko hangen kai wanda yake ya girme ka ma ka hango shi zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma da'a amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taba dan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka waje ne zai sun ya ci gaba ya je ya taban bani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaran ka amma zaka je kana zazzaga mishi tsiya kana fada kai ba abin nan ba to dole sai an dawo da akida ta da kuma hukumomin su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu nauyi na tarbiyya nauyi na tsaro nauyi na ilimi nauyi na kokarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa yaya da kuma abin akwai kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fatautin yara wato naftin akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko domin me duk tsarin da yake wata hukuma an nada ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada daidai da aqida daidai da ci gaban al'umma daidai da tarihin su da tsarin zamantakewar su ba mutum kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara za ta tsare shi to shi yasa mutanen ba za su rungume irin wannan hukumomin ba
mun kwaso bayani sai dai kash lokaci yayi halin nasa sabili da haka tilas mu jabirkin nan sai mako na gaba mu jira wanda iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu hakatacin ruwa kafin na madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Mahajidina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda da kuma Jimbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ki muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai daya don kare kasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shi ne ta tsaya a kan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alƙali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan. Da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Haka kuma za mu jira muka muku rahoto kan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo zai kai jihar Borno wato ziyara aiki. Kafin mu sallama muna miƙa sakon taya murna ga ango Mustapha Suleiman da aka fi sani da Musti Badala da Amaryarsa Hawwa Salisu Audu. Sai kuma ango Saddam Aliyu Badala da amaryarsa Habiba Muktar Ibrahim murnar daurin auren sa da za a yi ranar Asabar din nan mai zuwa a gidan gawo dake Gumel da misalin karfe 11:30 na safi. Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da yake na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carl ni Sarfila Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hankali. Assalamu alaikum.